الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أولا درينا الصبر درينغو مشابير جوة رمضان هجرات بودير داري حدود 40 أكو wanda ya dace da daren 16 ga watan April na isan 2022. Allah madaukakin sarki ya ba mu damar haɗuwa maratan ukura cikin wannan majalisi namu na tafsirin alqur'ani mai girma da ake gabatarwa a wannan masallaci na Usman bin Fodio. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagora kada mu ce komai a wannan majalisi sai abinda zai yarda da shi, sai abinda zai dace da alqur'ani mai girma da kuma hadisin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam masu daraja. Kamar da aka saba, muna da tambaya biyu. Tambayar farko tana cewa wanda ya tafi Makka ya bar matar aure da ƴaƴa biyar bai dawo ba shekaru masu yawa, sai da ta yi aure ta sake samun wasu ƴaƴa biyar da sabon mijin, sai daga baya tsohon mijin ya dawo, to menene za a yi? Babu abin da za a yi, sai a ci gaba da zama haka. Ita tana tare da sabon mijinta da kuma ƴaƴa da ta samu, ta ƙara samu biyar, ya kuma wasu biyar can wanda shi wancan tsohon miji ya abin nan. To kuma dai wannan muna jan hankalin yan uwa maza cewa da Allah ya kamata su riƙa yin abin da ya kamata, ba daidai ba ne haka mutum ya yi tafiya kawai ya bar matarsa ya tafiyarsa, bai ajiye mata ci ba, bai ajiye mata sha ba, sannan kuma uwa uba ga kuma haƙƙin aure ga yanzu ya yanke, wannan gaskiya ba daidai ba ne. Kuma watakila aka tafi a yi shekara ko a yi fiye da shekara, wannan ba daidai ba ne, a ji tsoron Allah kada a yi wannan. To sannan idan mutum ya tafi ya bar matarsa ko da wata ɗaya ne, matuƙar dai babu ci, bai tanadar mata abin da za ta ci ko za ta sha ba, to in ta je wajen hukuma ta ce tana buƙatan a kashe auren, dole ne hukuma ta kashe auren, dole ne ya amsa mata hukuma ta kashe auren sai idda, sannan kuma ta abin nan ko da wata ɗaya ne, kai ko ƙasa ma da wata ɗaya, tunda bai bar mata ci da sha ba. Na akwai ci akwai sha ne, wannan shi ne ake samun watanni, wannan shi yasa Sayyidina Umar ko da masu jihadi ne, bayan ya shawara da sahabbai ya yanke hukuncin cewa kada a raba mutum da iyalinsa sai da wata shida, saboda haka dole ne bayan wata shida maza su dawo wurin matansu. To wannan mai tambaya da ya ce shi ya bar matarsa da kuma ƴaƴa biyar ya je Makka ya yi ta zamansa kenan, ya ta karancinsa a can har shekara biyar, tunda har ta yi aure tabbas wanda suke da haƙƙin kashe auren ne, ko dai hukuma kai tsaye ko kuma wakilai da waliyai a ɓangarori biyun za su haɗu su yanke shawarar kashe auren, ko ma wani ɓangare ne suka zartar da wannan hukunci na kashe aure ya yi a shari'ance, saboda haka aure ya mutu ta yi idda, sa'annan wani namiji ya aure ta, wannan zaman aure na halal ne, ƴaƴan da suka haifa na halal ne, wancan in ya dawo in ma ba mai laifi bane idanun shari'a yana da wani uzuri shikenan dai sai hakuri, in ya dawo da wuta daga can Makka shikenan, in kuma bai dawo da wuta ba ya samu wanda za ta amince da shi a ran sai ya sabon aure. Tambaya ta biyu tana cewa menene hukuncin yin walima idan mutum ya sauke Al-Qur'ani. To walima dai maluma suna ganin cewa irin wannan idan an yi shi saboda nuna godiya ga Allah babu damuwa, saboda akar aiki na Sayyidina Umar ibn al-Khattab, kamar da Imam al-Baihaqi ya ruwaito cikin littafinsa Shu'ab al-Iman asari na 1805, da kuma Ibn Asakir cikin littafinsa Tarikh Damashq mujalladi na 13 shafi na 99, da Ibn al-Jawzi cikin littafinsa Al-Manaqib shafi na 191, duka sun ruwaito daga Abdullahi dan Umar dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yace shi Abdullahi yana bada labari, yace ta'allama Umar ibn Al-Khattab radiyallahu anhu al-Baqara, wato Umar ya karanci suratul Baqara haddanta da ta'ammuli cikin wato hukunce-hukunce da ke kunshe da su, fitnatai ashara sana cikin shekaru 12, falamma katamaha lokacin da gama abin da yake bukata da wannan sura ta Baqara na kurban sai ya shirya wata liyafa ko biyafa ko hafla taron abokan arziki haka na hara jazuran, wato ya soke raƙumi, jazur yana ɗaukan raƙumi namiji kenan ko taguwa mace, duk ana kiransu jazur da larabci. To sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya dawo daga wata muhimmiyar tafiya ya kan shirya walima wali liyafa haka ya kan so kira kuni kamar da Imam al-Bukhari ya ruwaito cikin hadisi na 389 da Abu Dawud hadisi na 347 da Ahmad hadisi na 14213 daga sahabi Jabir bin Abdullah Allah ya kara masa yarda yace annabi sallallahu alaihi wasallam lamma qadima al-Madina lokacin da ya dawo Madina daga aikin haji nahara jazuran aw baqara wato yayinka ko dai raƙumi ko taguwa ko kuma saniya ko bujini domin a kyautatawa jama'a da zasu taru saboda yin maraba da shi wato ayi liyafa haka masu sharhin wannan hadisi sun yi bayani daga cikinsu Imam Ibn Battal cikin sharhin Sahih al-Bukhari da yazo wannan hadisi ya ce fihi it'amul imam wa ar-ra'is ashabahu inda al-qudur min as-safar cikin wannan hadisi ko abin da za a koya na halaccin ko mashru'iyyar al-imam jagora aw ar-ra'is ko shugaban mutane ya shirya abinci domin ya ciyar da jama'a inda al-qudur min as-safar lokacin da ya dawo daga tafiya wa huwa mustahabbun yace wannan yana da kyau sosai wa min fi'li as-salaf wa hada daga cikin ayyukan magabata to haka dai masu sharhi sosai musamman Abdurrahman al-Banna cikin littafin sa al-Fathu ar-Rabbani da tarjih al-Musnad al-Imam Ahmad shi ma na magana kan wannan mas'ala yake cewa fiha a cikin wa'innan hadisai na wannan babi annahu lil hajj ba'da qudumi wa to mai aikin hajji yana da dama bayan ya dawo ya iso gida lafiya an yanhara badanatan ko dai ya soke taguwa ko raƙumi aw baqaratan ko tasanuwa aw ma yabdiru alayhi ko yanka abin da zai iya yankawa wasu kaji wasu tulo-tulo wasu tumaki ko awaki wa yuqima ashabahu wa jiranahu shirya abinci ciyar da abokansa da maƙwabtansa wa man ya'rifu da duk wani wanda yake sanin sa min al-fuqara saboda murnar Allah madaukakin sarki ya dawo da shi lafiya to gini kan wannan asar na Umar ibn al-Khattab da kuma wannan aiki na Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ya dawo daga tafiya maluma suke ganin cewa shirya liyafa saboda munasabar gama hadda al-Qur'ani ko hadda ta sura ko wani abu kamar da haka saboda nuna gode wa Allah madaukakin sarki ya kira abokan arziki da mabukata a shirya abinci sosai a ciyar da su wannan insha Allah ta'ala yana da kyau muna fata Allah ya taimake mu نعم أعلم فكذبوه
فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف
نعم
وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا
بسم الله الرحمن الرحيم فكذبوه فنجيناه جاء من فارا منشق بيان اذكر النبي نوح عليه السلام لجمار من زيا ان الله مدعو كين سركي امك تشي يرجع وجمار ستيوا في دكا وان شر اذا سكت سنة لحيكو يي اكنسا سيدي يا دوكرة الله كدما صلى الله عليه وسلم Allah ya tafaka zabuhu sai suka karyata shi da suka karyata shi kenan Allah yana cewa suka karyata shi da suka karyata shi muka aiko musu da azaba shine ruwan tufan muka halakar da su fa najjaynahu shi kuma muka kubutar da shi muka tsirar da shi ba shi kadai ba wa man ma'ahu da wanda ke tare da shi cikin addinin Allah da wanda ya amsa kiransa ya kaɗaita Allah da ibada su muka kubutar da su fil fulki ta hanyar sanya cikin jirgi da muka wato umurci shi annabi Nuhu ya tsaka ayat safina waja'alnahum ayman ma'ahu sai muka sanya su mana waɗannan da suke tare da annabi Nuhu alaihi salam sune ko masu mayewa ay kala'ifa masu mayewa bayan ƙasa daga gare su ne ba a samu zuriyar da ko aka samu zuriyar da suka saki cika duniya ay kala'ifa fil ardi su kuma akasin su wanda suka saba wa annabi Nuhu alaihi salam duk da yawan dukiyar su da izza da suke ji da ita daga dara da suke yi na cewa suna da duk abinda suna da damar su yi abinda suke son su yi so kuma sai muka nutsar da su cikin ruwan tsofa wa agharakna alladhina kadzabu biatina muka nutsar cikin ruwa waɗannan da suka kafirce wa ayoyin mu duk tsofa wa ma nafa'atuhum quwwatuhum karfin su da suke jin suna da shi bai amfanar da su ba wala shuraka'uhum haka nan gumakansu da suke wa Allah tarayya da su cikin ibada suke daukan haƙƙin Allah su ba su ba su iya amfanar da su da shay'in da komai ba ba su iya kare su da komai ba ne halaka wato su bara su hana su halaka wannan shine abin da ya faru fanzur ya kai mai sauraron wannan kissa ko ya kai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da duk wanda ke jin wannan aya cikin sahabbai ka duba kaifa kana aqibatul mundarin yaya karshen waɗanda aka musu gargaɗi suka yi karɓan gargaɗin ya kasance mundarin bi fathi dhal min ilakihim yaya karshen su ya kasance na irin halakar da su da aka yi kuma ba su iya kare kansu ba an halakar da su li adami imanin saboda rashin imanin su kabibiyon wa adami majziratihim ala idrarin mundirina bil kasri da kuma rashin ikon su na cutar da masu gargaɗar su ba zai cutar da annabi Nuhu ba alaihi salam sun nema da izgilanci da sauransu kuma ya ce su duk abin da za su yi domin su gama da shi ya ba su wannan dama amma sun kasa yi to fa kadhalika yakunu amruka kamar yadda al'amarin annabi Nuhu alaihi salam ya kasance tsakaninsa da mutanensa kai ma insha Allah ta'ala haka al'amarinka zai kasance wato tsakaninka da waɗannan da suke ƙaryata ka mutanen Makka ayi alladhina yukadzibunaka wannan da suke ƙaryata ka na'am thumma ba'athna min ba'dihi ثم بعثنا من بعده بمدينا أيكو من زنيبا باين قرية النبي نوح عليه السلام مقرون أن تكون أيكو مسطوفان mun ci gaba da aiko manzanni daga nan sai muka aiko min badi bayan sa ashi annabi Nuhu rusulan wasu manzanni muka aiko su ila qaumihim zuwa mutanen su ka Ibrahim kaman annabi Ibrahim alaihi salam wa Hud da annabi Hud alaihi salam wa Salih da annabi Salih alaihi salam wannan manzanni da muka aiko su faja'uhum bil bayyinat sai suka zo wa mutanen su bil bayyinati ay al mu'jizat da hujjoji masu gajiyar da wanda aka aika manzannin zuwa gare su don ba za su iya ture su ba ba za su iya ƙaryata su ba ba za su iya yin irin waɗannan mu'jizojin ba fa ma kanu li uminu bima kazzabu bihi min qablu amma ba su kasance suna imani da abin da suka ƙaryata shi ba ko iyayensu ko kakannin su suka ƙaryata shi ba su ma kamar da mutane annabi Nuhu alaihi salam wato mafi yawan jama'ar su ƙaryata shi abinda ya faru kenan zamani annabi Ibrahim mafi yawan jama'ar sun ƙaryata shi abinda ya faru kenan zamani annabi Hud mafi yawan jama'ar sun ƙaryata shi abinda ya faru kenan zamani annabi Salihu مفي يوان جمعر فرسون قرية تاشي أي قبل بعث الرسل إليهم لدعوتهم إلى الإيمان السهيل so abin da yake faruwa tsakanin mutane da manzanni din nan wato manzanni da mutanen su shakiyayi wadanda suka yi imani da su wato na kasu shigan imani cikin zukatan su kazalika kamar haka ne natba'u ay naktumu ala qulubil mu'minin da ma kamar haka ne muke rufe wato kofofin shigan imani daga zukatan wato masu ƙetare iyaka wato ɗan ta'adda ay az-zalimin zukatan az-zalimai alladhina yansibuna izzatan yansibuna al-izzata li ghayrillah abinda ya kamata a ce alladhina yansibuna al-izzata man kun izzatan ay az-zalimai waɗannan da suke danganta izza li ghayrillah ga wani Allah fala yufiquna ba za su hankalta su dawo cikin hayyacin su ba ولا يتفكرون بلا سلك أين تناني لذي أنفانت دسوبة ليرجعوا أن ذلك دومين صبر ونمونا لن هالا آلية ناس نكر يتمن ظني حتى يولكوا هرد أهلك الدسو فنعك هالا اقتنن كاسن أهلك الدسو قولوا قتن لأك هلك الدسو ولا تنفعهم شركاؤهم بشيء هم أكان صبرا في أنفانت دسوبة كوميبا kama fa'alna bi ha'ula'i al-umam kamar yadda muka yi da waɗannan al'ummai kama daga annabi Nuhu da wanda suka biyo bayan sa alladhina kazzabu ar-rusula annahum suka qareta manzanni ba'da nuhin bayan annabi Nuhu alayhi salam na'am thumma ba'athna
min ba'dihim Musa wa Haruna ila Fir'auna wa mala'ihi bi ayatina فاستكبروا وكانوا
قوما
مجرمين
so bayan annabi Nuhu alayhi salam mun aika manzanni da yawa bayan waɗannan manzanni mun aiko annabi Musa kuma thumma sannan ba'athna muka tayar ko muka aika min ba'dihim bayan waɗannan Musa wa Harun annabi Musa da ɗan uwansa annabi Harun muka aike su su biyun ila fir'auna zuwa fir'auna wa mala'ihi da jama'arsa ay ru'asai qaumihi wato shugabannin jama'arsa ko shugabanni cikin jama'arsa wato muka aika zuwa ga fir'auna da fadawansa mu aike annabi Musa da Harun zuwa fir'auna da fadawansa bi ayatina da ayoyinmu ayoyinmu nan guda tara fastakbaru amma duk da haka sai suka nuna girman kai wa gaskiya ayanil iman suka nuna girman kai wato wayin imani suka yin imani biha da ayoyin namu wa kanu suka kasance qauman wasu irin mutane mujrimina masu laifi ay mudnibina masu yin zunubi bi fi'lil jara'im ta hanyar aikata munanan ayyuka wa ta'azum bi quwwatihim da nuna girman kai da nuna isa da irin ƙarfi da suke ji suna da shi wa nisbati al-izzati ila ghayri mustahiqiha da kuma danganta izza ga wanda bai tantance izzar ba kamar da suke danganta izza zuwa gare su da kuma gumakansu to falamma ja'ahum al-haqqu so ga abin da ya faru lokacin da muka wato da manzonmu annabi Musa da ɗan uwansa Harun suka je wa Fir'auna da fadawansa abin da suka ce shine annabi Musa mai sihiri ne falamma ja'ahum al-haqqu lokacin da gaskiya ta zo musu min indina daga gare mu qalu sai suka ce inna hadha lalle wa ko in hadha ko inna hadha ne inna hadha la sihirun ko mubin suka ce lalle abin nan da ka zo mana da shi Musa wato sihiri ne bayyananne ai bayyinun zahirun sihiri ne wanda yake a fili to Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Musa zuwa ga Fir'auna ya ce in ka je wurin Fir'auna ka masa magana a hankali ka tattausa masa harshe sannan abinda za a ga masa shi ne ka daina bautar da Isra'ila, ka bar Isra'ilawa nan zan ɗauke su duk za mu tafi Falastin, za mu je ƙasar Kan'an. Abinda za a ga masa kenan, za a ga masa ita ato kai ka ce Allah ne ya aiko ka, ina hujjar haka? To shi kenan sai sake sandansa, sandar ruwan macijiya, ya daura hankalinsa ya tashi, ya sake kama macijiyar ta koma sandar. Sannan ya sa hannunsa cikin abin nan kafadarsa, abin nan kafadar za a ce, ko ya sa hannunsa cikin hamatarsa, ya fidda hannun ya zama tana haske, hannun ya zama tana haske kamar rana. To fir'auna ce a to lalle wannan shi ne hujjarka, lalle wannan abin da ka mana yanzu sihiri ne, bayyanan ne sosai. Na'am. To kala Musa sai an yi zaki ne. To da Fir'auna da fadawansa suka ce kai abinda Musa ya zo da shi din nan sihiri ne, bayyananne. Annabi Musa ko ya san cewa ba sihiri ba ne, ayoyi ne daga Allah Maɗaukakin Sarki. Sai ya ce da su a taƙuluna lilhaƙi, yanzu kwa gawa gaskiya, lamma ja'akum, lokacin da gaskiyan nan ta zo muku, ku ce innahu sihiru, wannan gaskiya sihiri ne. Asirun haza, yanzu wannan sihiri ne. Waƙar aflaha alhali, kuma ya yi nasara. Kun san sihiri ne, sihiri ba ya nasara. Amma dai abinda na gaya muku ɗin yanzu nuna muku ya yi nasara. Kuma musamman kuma bayan an yi muƙabala na yi nasara a kanku. Waƙar aflaha man ata bihi wa abdala sihira sahara, ai kun tattaro masu sihiri na ƙasar ku, na ƙasar Masar gaba ɗaya, so sun zo sun yi sihirin, ni kuma ayan da na zo da ita ta yi galaba a kansu. Wannan ai ba za a ce masa sihiri ba, ba za a ce ni na zo da sihiri ba, domin sihiri da mai sihiri duk ba sa rabauta, ba sa nasara ta ƙarshe. Wala yuflihu sahirun, su masu sihiri ba sa rabauta, ba sa nasara, tunda ne na nasara a kanku kenan, ni ba na ba sihiri ba ne. Wal istifhamu fil mawdi'ain lil inkar, tambayoyi biyu da suka zo cikin wannan aya, wannan bigirori guda biyu duk tambayoyi ne saboda wannan inkarin maganar da Fir'auna da fadawansa suka yi, ba don su ba da amsa ba ne. Qalu, na'am.
Qalu ajitana wa litamhitana amma wajadna alayhi aba'ana wa takuna lakum al-jibiyyaa bil ardi wa ma nahnu lakuma min mu'minin.
Yanzu bayan abubuwa da suka yi ta faruwa, muƙabala da al'amura dai, Fir'auna dai ya san cewa Annabi Musa dai yanzu mutum ne wanda ba za a iya ture shi ba, saboda kuma dole a yi ta yaɗa maganganu na farfaganda kuma, domin a guda ƙiɗawa cewa lallai Musa ba Isra'ila yana ƙoƙari ne yanzu ya ƙwace musu mulki, ta haka kuma aka koma. Qalu suka ce, wato Fir'auna da fadawarsa da duk wanda suke ta adufi da su, suka ce ato ajitana, kai Musa yanzu ka zo mana ne litalfitana ay litasrifana, domin ka kawo da hankulan ku, kawo da mu, ai amma wajadna alayhi abana, domin ka kawo da mu daga abinda muka tarar da iyayenmu suke kansa. Sannan wa takuna lakum al-kibriyau, sannan daga nan jagoranci ya zamanto ya koma hannunku, kai da dan uwanka Harun, ai al-mulk, mulkin mu ya zamanto ya kaura daga hannayenmu ya koma wurin ku, ko ayati al-ardi, wato kasan Masar din nan ta dawo hannayenku. Saboda ka kuma nanu lakuma bi mu'minin, mu ba za mu gaskata ku ba. To da aka ce ne talfitana, at-talfitana din nan allaftu وتعالى مثل أبنم الفتل لكتي ألفت يا مثل اللي واتو كركتا دومين كوار دواني أبو دواني دواني بوري زوا وني بوري كوني أبو ينامي إيسا أنن كلهم قصاش وانا كلام سألفت كما شيني معنى الفتل زباد يا دقا لفتا يلفتو كو دقا فتلا يبنن يبتل شيني ماليتي لتصرفنا اي جئتنا لتلفتنا تلفتنا للمعنى تصرفنا ككودم شيكما تلفتنا معنى ستيكي دا ابنن دا فقل تو وقال فرعون
فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون.
نعم أنا موسى عليه السلام يا ظهور فرعون يا فرعون وعزي يا يسد ساكن الله ملعوثين سركي يتيغا مسا نيبر إسرائيل و موسى جابورا جيسوس برمسا بتتفق أسركا الآن شيكو ما يتعاتوا اندي الله ني عيكوش سي يبادة وتهجة سألنا يبادة هجة واتي يجي فسنداء قبانسا قبان فرعون قبان جماعة سنداء تزمنتو وتمتشيجيا واتي وتوبرميسا sannan kuma yasa hannunsa a hamata hannu ya zamanto yana haske tamkar rana ko fiye da haka fir'auna da jama'a sa suka ce lallai wannan babban sihiri ne annabi Musa ya zo da shi amma in dai sihiri ne ai ba a fesu ba in dai sihiri ne a ƙasar Masar ai su suke da masu sihiri saboda haka ya sa a yi kuwa abin nan mas'ulun abin nan su tara dukkan wani babban mai sihiri da aka sani su zo nan domin a ƙure annabi Musa saboda a zanna lafiya saboda haka yanzu wata musiba ta shigo ƙasa na tarwa abin nan fir'auna hankali da kuma na neman wato kawo mulkinsa cikas to shi ne Allah maɗaukin sarki yake cewa wa ƙala fir'auna ituni bi kulli sahirin alim ta ba da umarni kenan ku zo mini da dukkan wani ƙwararren mai sihiri ai fa'i ɗin ke ilmin sihiri wanda ya kai ya kawo ya bunƙasa cikin ilmin sihiri duk inda yake a nan Masar a kawo min shi nan kuma haka aka yi aka tattaro su falamma ja'a saharatu qala lahum musa lokacin da aka tattaro su aka zo gaban fir'auna suka tattauna da fir'auna menene ladansu fir'auna ya ce idan har sun ci nasara za su zamanto daga cikin makusantansa aka dai duk gama wannan aka sanya rana yanzu ga masu sihiri sannan kuma ga annabi Musa alaihi salam kafin a kara saboda haka Musa sai ya musu magana qala lahum Musa annabi Musa ya ce da su ai ba da ma qalu lahu imma an tulqiya wa imma an nakuna nanu al-mulqin kamar da yazo cikin suratul Taha kace to Musa ga mu mun haɗu yanzu an ce dama kai sihirinka shi ne sanda za ka sake ta zamanto macijiya ko ta zamanto mesa to ɗayan biyu ko dai mun mu fara jefa sandunanmu ko kuma kai ka fara jefa sandunan kafin mu jefa namu to annabi Musa alaihi salam sai ya ce da su alqu ma antum mulqun ku jefa ku fara jefa duk abin da kuke da burin jefawa na'am falamma alqu ka karanta wannan to
alqu
falamma alqu sai suka jejjefa sandunansu ayi falamma alqaw hibalahum wa asiyahum, lokacin da suka jefa igiyoyin da ke hannayen su da sandunan da ke hannayen su, sai suka zamanto tamkar mesoci, suka zamanto manya-manyan macizai. Kala Musa, annabi Musa sai ya ce ma ji'tum bihi, ayi allazi ji'tum bihi, shi yasa aka ce ma din nan mausula ce, allazi ji'tum bihi as-sihr, ba wani abu bane face sihiri, saboda haka bai da kima. Wa fi qira'atin bi hamzataini, a wata qira'a ana karanta shi da hamza biyu. Ai ma ji'tum bihi a as-sihru, a as-sihru, Abu Amr da Abu Ja'far sun karanta shi haka a as-sihru dai madda, wannan tambaya kenan, a as-sihru abinda kuka zo da shi din nan sihiri ne ko, da tunda sihiri ne sunan sa shirme, ai huwa sihiru. Kuma amma mafi yawa masu kira'a sun karanta shi ba tare da madda ba, ai ma ji'tum bihi as-sihru, abin nan da kuka zo da shi ba wani abu bane face sihiri. Kira'ar Abdullahi dan Mas'ud ma ya karanta shi da cewa ma ji'tum bihi sihrun, kaga wannan yana karfafa kirar jamhur kenan, ma ji'tum bihi as-sihru, ma ji'tum bihi as-sihru, saboda kirar Ibn Mas'ud ta zo ne da ma ji'tum bihi sihrun. Wa kirar Ubayy kuma ma ataytum bihi sihrun, duka wannan kirarori guda biyu da yake shuzuz ne, shazza ne, ba sa cikin lissafin kirarori da aka recommended din su, amma dai suna karfafa kirar jamhur da suka karanta ma ji'tum bihi sihru, maimakon ma ji'tum bihi as-sihru. Ina ga malamin yace badal min ma al-istifhamiyya, da ba haka kamata, babu katan wannan abin da ya kamata yace wa fi qira'atin bi hamzataini as-sihru al-istifhami, akan tambaya kenan, abin nan da kuka zo da shi as-sihru, ai sihri ne ko, mutum da sihri ne, sihiri baya cin nasara, mai sihiri ma baya cin nasara. Kuma tabbas inna Allah sayubtilu, lalle Allah da sannu zai yi kata-kata da abin da kuka zo da shi din nan, ai sayamhahu, Allah zai shafe shi, inna Allah, lalle Allah, la yuslihu amal al-mufsidin, baya gyara ayyukan mabarnata, abin nan da kuka zo da shi aiki ne na sihiri, mai aikin sihiri kuma mabarnaci ne, saboda ku mabarnata ne, kun zo da aikin sihiri, babu sai yadda Allah madaukakin sarki zai taimake ku, sai kun ji kunya, abinda mai Musa ya gaya musu kenan kafin ya jefa nasa. Na'am. Kuma ya ci gaba da gaya musu yace wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi, wato Allah madaukakin sarki yuthbitu wa yudhiru, zai tabbatar ya bayyanar da gaskiya bi kalimatihi, da kalmominsa, bi mawa'idihi, da alƙawransa, wannan dole ne ya faru, walau kariha almujrimuna, ko da mujrimai sun in wato sun ki faruwar hakan, dole ya faru. Na'am.
Sama amana li Musa illa zurriyatun
sun jefa igiyoyinsu da sandunansu sun zamanto abin nan macizai manya-manya, ko sun zamanto mesa-mesa, ko ta ina hankulan abin nan mutane sun tashi, ko masoya annabi Musa sun fara har su ma hankalinsa ya tashi, kaga za a yi da waɗannan abubuwa, ko ta ina manya-manyan masjidai ne ga su nan suna kai kawo a idanun mutane, da haka ake gani. Allah ya umarci annabi Musa cewa to ka jefa sandanka, yana jefa sandansa ta zamanto mesa, kun san maciji aiki ba ba su san jini yake ko ne ba, shi abincinsa ji dama haɗewa ne, in ɗanwansa ne ma zai ci haɗe shi zai yi, ko ba haka ba? Hawa in ma wani abu ne zai ci, ko koyi ne da haɗe shi zai yi, ko miri haɗewa zai yi. Saboda haka ga macizai, manya-manyan macizan masu sihiri, ga kuma babbar macijiyar Annabi Musa alaihis salam, wacce take daga Allah, mu'jiza daga Allah maɗaukakin sarki. To saboda ga gaskiya ga ƙarya, nan da nan mesar Annabi Musa alaihis salam ta ci gaba da haɗe waɗannan. Na'am.
وقلت يا السحرة الساجدين
نعم
قالوا آمنا برب العالمين
نعم
رب موسى وهارون
نعم سوريك ميسر النبي موسى عليه السلام كما تجير النبي موسى عليه السلام دو السحرة يوسف جباكية kuma ta ci gaba da zama macibiyarta. Annabi Musa ina sanya hannu ta koma sanda ba wata matsala, kamar an yi ruwa an ɗauke. Masu sihiri sun fahimci cewa wannan ya fi ƙarfinsu, kuma wannan ba mai sihiri ba ne, tabbas daga wurin Allah ne. Shi ya sa fa'ulƙiyar saharatu sajidin, saboda haka nan da nan suka faɗi suna masu sujuda wa Allah maɗaukakin sarki, kuma suna masu jinjina ga Annabi Musa alaihi salam a matsayinsa na manzon gaskiya. Kamar da alaran mai karanta talaqqafu ma sana'u ko talqafu, wato sai ga suna tana ta harhaɗiya abinda su suka aikata na sihiri. Inna ma sana'u kai sahir, dama duk abinda suka yi ba wani abu bane face dabaru irin na mai sihiri. Sa'annan shi ko mai sihiri duk inda ma yake ba zai taɓa rabauta ko ya ci nasara, nasara ta haƙiƙa ba, domin abinda yake tare da shi abu ne wanda yake ba na haƙiƙa ba, abu ne wanda yake ba na gaskiya ba. To almuhim dai, nan da nan suka ce mun yi imani da Annabi Musa, mun yarda shi manzon Allah ne, mu kuma yanzu duk muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana aikace-aikacenmu na sihiri. Fir'auna ya fusata ya ce, a to ai dama ashe Annabi Musa shi ne malaminsu, wani filan suka yi ba shi ba shi ya gabato su, amma zai ke cewa ai filan suka yi dama domin zo su walakanta shi su karɓa masa kuɗi, saboda haka in Allah da sai ya nuna musu zai azabtar da su, zai musu kaza kaza. Suka ce dai mu dai ai ba a riga an gama, mu yanzu mun fahimci gaskiya, mun tabbatar da cewa Annabi Musa ɗin nan manzo ne na Allah. To bayan dai abubuwan nan duka sun faru, aka ci dai gaba da ja'in da Fir'auna dai ya ƙi yin imani da shi da fadawarsa, sai ɗan abin da ba za a rasa ba, irin abin nan kamar matarsa ita ta yarda da Annabi Musa, ta yi imani. Akwai wani daga cikin fadawansa ana kiransa Muminu Ali Fir'aun, shi ma wannan mai imani ne, yana ma wa'azi a ɓoye. Akwai ma'ajin shi Fir'auna, na'am. Wannan baƙi ɗaya ne daga cikin mutanen Fir'auna, amma da Allah maɗaukin sarki azurta shi da yin imani da Annabi Musa alaihi salam. Saboda haka duk lokacin da ya samu dama ta yadda Fir'auna ba zai gane ba, yana wa ƙiɗawa ‘yan uwansa wa'azi. Ayoyin nan duka da alaran mai karanta mana, wato suna kunshe ne da irin wa'azuzzuka da yake wa jama'arsa. To ana kiransa Muminu Ali Fir'aun. Kuma akwai ma'ajin daular Fir'auna, shi ma wannan ma'aji ya yi imani da Annabi Musa, ba shi kaɗai ba, har da matansa duk sun yi imani. To amma su wannan ba su da yawa masu imani da shi daga cikin ƙiddawa. Allah ya ce fa ma'amana ni Musa ba waɗanda suka yi imani ko ba wanda suka yi imani da annabi Musa ai ma'ahu ba wanda yi imani tare da annabi Musa illa zurriyatun ko sai wasu zurriya zurriyatun din nan da'ifatun sai wasu ɗan mutane min auladi qaumihi daga ƴaƴan qaumihi shi malam ya zaɓi fassarar qaumihi din nan wannan ha bamirun ya'udu ila fir'auna wato ba wanda suka yi imani da annabi Musa cikin ƙabilar fir'auna cikin jama'ar fir'auna masu mulki wanda suka mai da isra'ilawa bayansu masu musu noma masu musu barruwa masu musu menene sai ɗan kaɗan kawai sai wasu ɗan zuriya kaɗan kuma ala khawfin min fir'auna nan ma suna yi suna tsorace da kar fir'auna ya gane wa mala'ihim da kuma karfadawansu su gane su fahimci imaninsu domin kar su fitine su mana kar su azabtar da su ko kar su kashe su da sauransu akwai fassara wajen uku wajen abin nan illa zurriya din nan zurriyatun wasu suna ganin illa zurriyatun ai ba wanda ya yi imani da annabi Musa sai isra'ilawa kawai zurriya sai isra'ilawa su ga imani da annabi Musa wanda ba isra'ilawan ba ba su takara sun karya ba watakila ba sai an ambace su ba ba za su iya wakiltar ibtawa mutanen fir'auna ba wasu kuma sun fassara illa zurriyatan wato sai wasu daga cikin isra'ilawan da suka mutu wanda ya kamata a ce su sun riski annabi Musa bayan kuma lokaci ya tsawaita ya zamanta su sun mutu ƴaƴan da suka bari waɗannan sun yarda da addinin da annabi Musa ya zo da shi ɗari bisa ɗari a cikin zukatansu saboda haka muna iya cewa zurriyatun abin nan zurriyatun min qaumihi ko mu ce min qaumi Musa idan muka ce min qaumi Musa da ke fuskoki biyu ay min qaumi Musa min al-isra'iliyin ko min qaumi Musa min zurriyati ba'dil isra'iliyin ko min zurriyati al-aba'il isra'iliyin ko mu ce min qaumi hadin ne zamanto bamirun ne da zai koma zuwa ga fir'auna wata daga cikin ana magana ne kan jama'ar fir'auna daga cikin jama'ar fir'auna babu wanda suka yi imani sai ɗan kaɗan kamar ita matar fir'auna ɗin kawai da muka ambata ɗazu da mutumin da ake cewa muminin mutanen fir'auna da kuma majin sas abin nan gwamnatin fir'auna da kuma matar maji ta abin nan da kuma matar sashi majin Allah ya ce wa inna fir'auna lalle fir'auna la'alim wato mutum ne wanda yake mutakabbirun mutum ne mai nuna girman kai kun san a wasu gurare Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin cewa lokacin da annabi Musa ya zo ya fara masa wa'azi ya ce ai shine ubangiji shine abin bauta ana rabbukumul a'la ko ya ga wannan a gurare da yawa na'am na'am kuma ya sha ga jama'a su cewa yana tabbatar musu babu ba wani abin bauta sai shi shi yasa Allah madaukakin sarki ya sifanta cikin wannan sura ta Yunus yace la'alin fil ardi ay la mutakabbirun fil ardi wato mai nuna girman kai ne a ƙasar nan ta Masar ko mai nuna girman kai ne a Iskandariya wa innahu lamina al-musrifin kuma lalle shi fir'auna ya zamanto daga cikin mutane masu ƙetare gona da iri ayal mujawizin al-hadda masu ƙetare iyaka masu bunƙasar da kawunansu bid'a'ir rububiyya ta hanyar ikirarin yana da rububiyya shine komi a duniyar nan shine abin bauta shine kuma ma biye duk wani wanda ake gani yake da rai duk ya kai ga ikirarin wannan نعم
وقال موسى يا قوم إن كنتم أنتم بالله فعليه توكلوا
نعم
عليه توكلوا إن كنتم مسلمين
فقالوا
على الله
الله توكلنا.
نعم.
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الضالين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.
فقلت عن النبي موسى عليه السلام يا جماعة ينا وفرعون الجماعة رفا وأزي أي شيء كلا بشيء كله shi yasa masu tafsiri da yawa suka ce bayan ma tura ta kai bungu wahala ta kai wahala inadi ya kai inadi daga Fir'auna da jama'ar sa wato akan gaskiyar da Annabi Musa ya zo da ita Annabi Musa ya addu'a ya ce ya Allah kamar da zamu karanta nan gaba kai ka ba wa Fir'auna wannan mulki da ke hannunsa da shi da jama'arsa kai ka ba su dukiya wadda da wannan mulki da wannan dukiya suna nan suna taɓar da bayinka ya Allah ka hana Fir'auna kan ma imani kada su yi imani ya yi addu'a sosai hankalinsa a tashi shi da wansa Harun don Harun shi ne babba to Allah ya ce to an na amsa muku addu'arku amma dai ku ci gaba da yin abinda nake ku yi ku ci gaba da wa'azi ku ci gaba da shiryar da al'umma amma na amsa muku to bayan cewa an amsa musu din nan ma sai da aka samu shekaru wajen 40 kafin alakar da Fir'auna saboda haka Annabi Musa alaihi salam lokacin da aka aiko shi abin nan zuwa ga Fir'auna ya dauki shekaru da yawa sosai abubuwa da dama sun yi ta faruwa to shi yasa Allah ya ce anan Annabi Musa sai ya ce wa kala Musa sai ya ce tatminan liqulubihim domin ya kwantarwa mabiyansa Isra'ilawa da ake gallazawa da ake azabtarwa da ake kuntatawa don ya kwantar musu da hankali wa izalatan lilkhawf anhum domin kawar da tsoro daga zukatansu wa sammahum qaumahum ko min haythu imanihim wato an kira su ya kira su ya ce ya ku mutane na saboda imani da suka yi domin su abin nan sun imani da shi to wani lokaci za a ce kaumi za a ce mutane na saboda dangantaka ta jini wani lokaci saboda dangantaka ta addini ya ce ya kaumi in kuntum amantum billah ya ku jama'ata Isra'ilawa da duk wanda yake tare da ni daga cikin ƴan tsiraru cikin kibtawa in kuntum amantum billah in har kun kasance kun yi imani da Allah fa alaihi tawakkalu to akan sa za ku dogara in kuntum muslimin matakar dai kun kasance musulmi masu miƙa wuya ta gaskiya saboda haka ku yi haƙuri kada ku ƙosa kada ku ce Allah ya manta da ku kada ku ce yanzu an yi shekara da shekaru kullum ba nasara abubuwa ba abinda ba a yi ba amma kullum ƙara wahala kuke ciki kada ku kosa matukar kun yi imani ku ci gaba da dogara da Allah ku yi kuma abinda za ku iya yi na shari'a Annabi Musa musu irin wannan magana saboda wahala ta kai wahala faqalu sai suka amsa masa suka ce alallahi tawakkalna akan Allah muka dogara suka ce har yanzu rabbana suka juya ga ubangijinsu suka ce ya ubangijinmu la taj'alna fitnatan lilqawmi adh-dhalimin kai kamar da mu ko ka sanya mu zaman to fitina ga wannan azzalumai suna cutar da mu suna ƙara dukiya suna cutar da mu suna ƙara bunƙasa kada su dauka cewa abinda suke kansa ko abinda suke din nan shine daidai mu ko abinda muke ba daidai bane saboda ka tausaya mana ka bibi wannan lamari ai la tudhum alaina kada ka taimaka musu akan mu fa yazunnu annahum ala alhaqi har su cewa sun suna kan gaskiya fa yastinu bina su fitinu saboda irin yadda suke ganin muna cikin kaskanci duk da mu ne da gaskiya shekara da shekaru abubuwa sun ki sakewa ku sai ku dubi taraba me kuke gani za a ce shekara da shekara kullum a yi zaɓe ba natija a nasara tana zuwa ko dai ku yi abinda za ku iya yi duka da dace da ƙa'ida da ya dace da shari'a in sha Allah babu sai yadda za a yi azzalumai a ce lamarin su shine zai karkoma ce ba zai taba yi ba dole ne za a samu lokacin da gaskiyar nan ita za ta daukar ka insha Allah ta'ala muna fata Allah madaukakin sarki ya kawo mana ita kusa kuma zalika Allah bi aziz wa najjina bi rahmatika sannan ka kubutar da mu wato da tausayawarka ga bayinka min alqawmil kafirin daga mutanen nan kafirai da suke gallaza mana na'am o lokaci yayi na'am wa wai na ila Musa sai mu tsaya nan ko to alhamdulillahi rabbil alamin sai mu tsaya nan kamar da aka saba akwai mutane da dama da suke cewa a sanya su cikin addu'o'in alheri to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatunsu na alheri kowanne ne daga cikin mu anan yana da bukatu wurin ubangijinsa na alheri to muna roƙon Allah madaukakin sarki tausaya mana ya biya mana bukatunmu wannan damina da muka shige ta yanzu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mai da ita damina mai yawan ruwan sama damina mai yawan albarka daminan da babu bala'o'i da za su cutar da bayinsa cikinta babu iska guguwa ko abin nan ko iska guguwar ruwa iska mai ƙarfi da za ta riƙa halakar da dukiyoyin mutane babu wata ambaliyar za ta iya share gonakin mutane Allah mai iko ne mana wannan Allah ka tausaya ka mana wannan bi rahmatika arhamar rahimin ka ba wa ƙasar mu lafiya da zama lafiya fandararru cikin mu musamman ɗan kidnapping su iyayen ɗan kidnapping da kuma wanda suke da ake kiransu wanda suke ta'awuni da su informant ɗinsu a cikin garuruwa ya Allah masu shiriya da ilmin ka ya gabata cewa su masu shiriya ne ka gaggauta musu samun shiriya su tuba maza su san cewa abinda suke yin nan ba daidai ba waɗanda kuma ya gabata cikin ilmin ka ba masu shiriya ba ne waɗannan ka halakar mana da su ka gaggauta halakar mana da su sannan muna ƙara bin hankulan mutane a daina ba da kuɗin fansafa abin da cewa tabbas a kama naka a kama ɗanka a kama mahaifinka a kama mahaifiyarka ko ƙanwarka ko ƙaninka amma da yi babbar maslaha maslahar ƙasar za a duba matuƙar za su riƙa kama mutane su samu miliyon ɗaya su samu miliyon goma su samu miliyon ishirin su samu miliyon hamsin ko fiye da haka ba za su daina ba saboda haka ya kamata mu taimaka a ƙasarmu mu daina ba su kuɗin fansa waɗannan bijirarru la'anannu a daina ba su kuɗin fansa babu maslaha babbar maslaha cikin ba su kuɗin fansa Allah ka tausaya mana ka gyara halayen waɗannan mutane in kuma ba masu gyaruwa ba ne ka mana maganin su kai mai ƙarfin iko ne hadha wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk